sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake yin gargadi ma shugaban Russia Vladimir Putin bayan da ya kira shi ta wayar tarho jiya Asabar game da abin da ya kira sakamako na gaggawa kuma mai tsanani da zai biyo baya. Muddin Russia ta afka ma Ukraine bisa ga wata takardar bayani daga Fadar White House. Biden da Putin sun tattauna kan wannan rikicin yayin da zaman tsattsarke ci gaba da karuwa saboda ana ganin Russia ta shirya afkawa ma Ukraine. Russia ta ci gaba da ƙara sojoji baya ga wajen 100,000 da ta girke tun farko a kan iyakar Ukraine cikin watannin baya-bayan nan. Bayan tattaunawar, Yuri Ushakov, mai bayar da shawara ga fadar shugaban Russia ta Kremlin kan harkokin waje, ya ce Biden ya maimaita kusan duk abubuwan da ya yi tayin su ne a watan Janairu game da batun tsaro da Russia ta nuna damuwa a kai. Sojojin Faransa masu yaki da masu da'awar jihadi sun kashe mayaka 40 a Burkina Faso waɗanda ke da alaka da munanan hare-haren da aka kai wannan satin a makwabciyar ƙasa ta Benin, inda cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani bafaranshi a cewar sojojin a jiya Asabar. Rundunar sojin da Faransawa ke jagoranta a yankin na Sahel a cewar majiyar ta soji ta yi amfani da kayan aikinta na gano bayanan sirri daga ta sama wajen gano inda mayakan da suka kai hare-haren suke, ta kai musu hare-haren jirgin sama ta kashe masu da'awar jihadin 40. Bafaranshin na daga cikin mutane 9 da aka kashe a wannan satin a hare-hare 2 da aka kai a gandun dajin shakatawa da kallon namun daji da ke wani lungu a arewacin Benin da ke iyaka da Nijar da Burkina Faso masu fama da rigingimu. Shugaban gwamnatin mulkin sojin Sudan Janar Abdel Fattah al-Burhan jiya Asabar ya yi watsi da barazanar kakaba musu takunkumi da kasashen yammacin duniya suka yi, sannan ya ce ganawar da aka yi tsakanin jami'an gwamnatin Isra'ila da na Sudan wani bangare ne na wata yarjejeniyar tsaro kuma ba ta da nasaba da siyasa. Burhan ya jagoranci juyin mulkin soji a ranar 25 ga watan Oktoban bara, wanda ya kawo ƙarshen haɗin gwiwa tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa wanda aka tsara da zammar kaiwa ga zaben gwamnati a demokradiyyance. Juyin mulkin dai ya janyo zanga-zangar da aka shafe watanni ana yi da kuma suka daga yammacin duniya. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce suna duba jerin zaɓin da ke gare su na mai da martani kan kashe masu zanga-zanga 79 ɗin bisa ga adadin da kafofin lafiya suka bayar da kuma gurgunta matakan kaiwa ga samun gwamnatin farar hula da aka yi. Zanga-zangar da direbobin motocin da kun kaya ke yi kan wajabta rigakafin corona da aka yi, wadda aka fara daga Ottawa babban birnin kasar Canada ta kuma bazu zuwa kan iyakar Canada da Amurka, ta fara yaduwa zuwa Turai da wasu sassan duniya. 'Yan sandan Canada sun fara kokarin kawar da masu zanga-zangar da safiyar jiya Asabar bayan da suka katse gadar Ambassada Bridge, wadda muhimmiyar mahada ce tsakanin kasashen biyu. Rahotannin kafafen yada labarai na nuna cewa rigimar ta lafa bayan da 'yan sanda suka rarrashi masu zanga-zangar don su kawar da motocinsu bisa raɗin kansu. Mun yaba da haɗin kan da masu zanga-zangar suka bamu a daidai wannan lokacin, kuma za mu ci gaba da mai da hankali kan hanyar warware wannan takaddama cikin lumana. Abinda rundunar 'yan sandan Winsu ta rubuta kenan ta kafar Twitter, ta ƙara da cewa babu wanda aka kama. Wasu mutane da ake kyautata zaton mayakan Al-Qaida ne sun yi garkuwa da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 5 a kudancin Yemen a cewar jami'an gwamnatin Yemen a jiya Asabar. Jami'an sun ce an sace ma'aikatan ne a lardin Afyan da ke kudancin kasar da daren ranar Juma'a, sannan aka kai su inda babu wanda ya sani. Sun hada da wasu 'yan Yemen guda 4 da wani dan kasar waje. Muna sanar da wannan batu amma saboda wasu sanannun dalilai ba za mu ce komai ba, a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric kan batun sace mutanen bai yi karin haske ba. shugabannin kabilu sun ce suna kan tattaunawa da waɗanda suka sace ma'aikatan dan a sako su. Sun ce masu garkuwa da ma'aikatan sun buƙaci kuɗin fansa da kuma sakin wasu mayaka da gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita ke tsare da su.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki doni. Kasuwa Da albasa da kuma tumatir a kasuwan daka dake binni na Duwala na tattauna da shi kan koya yake samun waɗannan kayayyakin yake gane da kasuwancin sa kuma a wannan birnin ga yadda hirittan ta kasance.
Lana cikin wata babbar kasuwa da ake sayar da kayayyakin masarufi musamman kamar kayayyakin da suka yi tsada. Wayannan kayayyaki kuma su ne kamar albasa, tumatir da kuma sauransu. Sabila da haka yanzu ina tare da wani babban ɗan kasuwa wanda yake sayar da wannan kayayyakin daga arewacin kasar kamar zuwa kudancin kasar. Alhaji Isa, salamu alaikum.
Annu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mala wal garba. Na ji daɗin da kuke fito kwai ku da gwargwatan ku domin ku zo kasuwa nan muna kiran kasuwa daka a nan birnin Duwala.
To a gashi na gaban yadda kake sai da kayayyaki shin a nake so waɗannan kayayyakin kake kawowa wannan birni na Duwala?
Arewanci kamaru nake sayan albasa amma a danna siya wallahi kudin jiya mota ma na da yawa kun gan kama a nan kondo da muke dosa sayarwa jaka 11 jaka 12 kondo ya haura jaka 15 buhu kuma ya haura jaka 35 kaman kaso wannan zuwa kai gane da mukan sayarwa jaka da mukan sayarwa dala 100 yanzu mun naida shi ga shi kaso 700
wallahi. To yanzu waɗanne irin abubuwa kuke fuskanta har wannan albasa yayi tsada kamar haka? Ko cewa kaman talakawa masu saya za su iya guje muku ba?
Wallahi suna bugewa domin wani sai suna ce yana da tsada kuma kun san albasa idan albasa ta juma dai a filin da muke ajewa muna samu matsala ba dama don suna rudewa.
Kamar yaya kuke yi kuke kuna samun fita kuwa kuna ce da iyalanku da kuma kai yayanku makarantu da wannan kasuwan da kuke yi?
Alhamdulillah mamma na wal garba tun dai kun zo kun same mu muna sani a rana muna sayarwa muna samun fita muna samun abin da zamu ci da iyalai mu har da kuma mu tubafar da su wallahi abin yayi wuya amma alhamdulillah muna samu daidan gurgudu.
Malam Dauda mai sayar da ɗanyen nama ne na shanu shi ma mun tattauna da shi kan yadda farashin naman ya yi tashin gauran zafi ga yadda hirar samu ta kaya.
Assalamu alaikum Malam Dauda, kana sayar da kayan ciki da kuma kafafun shanu ko? Ya farashin yake a daidai wani lokaci wanda yake tun da can matsawarin farashi sun yi tsawwala har yanzu dai farashin bai sauka ba ne?
Har yanzu bai sauka ba, muna fama da shi har yanzu. An hara ya kawo shanu za a saukar da shi amma yanzu kan har yanzu muna ci gaba da shi.
Har yanzu kuna sauka kuna fama da farashi?
Har yanzu muna fama da farashi, shanu din bai sauka ba har yanzu. Farashin shanu yana karuwa har yanzu.
To ga gaskiya da sai ka muku shanu akwai matsala ne?
Akwai matsala da ma ta ji da ana kawo shanu da lokaci da sabu yake aka ya fauna kuma yanzu kuma ya ce garin a shigar da shanu Kamaru so sai wajen su gina za shanu ya ce
so ya yanzu kike fama da su fatakin fi kan ku shanun nan kuna saye da tsadari sosai
muna saye da tsada to garin kawa kuma haya yana ci soja ya yawa haya kuma kowa yana jira bunsa ba dama
to wani kana za ku kai wa gwamnati domin saukar da farashi
gwamnati ya rage farashin haya dai don mutane da suna ludi daga can nan kafin so iso nan kudi da su ka ludi nan har riga an cinye kudi nan gaba daya to na su rabo kadan za su rage ba wani abu da zai rage waje
to ya a cike kuna samun matsaloli ne a cike ma
a cike gangara a cike da in ya riga ya sauka a cike gangara dole su kuma su faɗa nasu farashi don da wahala haya da suka yi nan dole sai su kara farashin na shanu a cikin muna fama
da shi to yanzu a wani kira zaka yi wa talakawa wajen rashin kostomomi yanzu haka
a gwamnati da ya mata bi shi na shi magana
to kostomomin ku nan da suke sayan kayayyaki ba sa muku kuka
a suna kuka mana ba sai su yi fama ba dole sai su saya kuma haka mu kuma mu samu kadan a jiki
kuna ciniki kamar da can ko kuma
ina ba ciniki abu ya sa daga waye komai ya karu ai shinkafa ma ya karu komai mai ma ya karu komai ya karu ba wai namu kawai ba duk abu ya kaya karo
to a gwamnati ba ta ba ku wani tallafi ba na ganin cewa ku rage raɗaɗin wannan matsaloli da kuke ciki
to sai wajen gwamnati gina ya don da abubuwa duka ya karo ga sai wajen gwamnati ne shine zai yi sama to
amma da labaran da
eh na gode
sannan nayi tattaki zuwa wajen tukubar Alhaji Isa Gagana yana gasa kaji namun shanu da kuma tunkiya ko lagu shi ma yace a gaskiya tsadar kayayyakin da al'umma suke rayuwa da su na yau da kullum akwai matsala ga yadda hirattamu ta kaya
ina tare da Alhaji Isa Gagana wanda ake kiransa kuma Isa Garba ko to mahauci ne wanda yake sayar da naman shanu a gashe da kuma kaji a gashe haka zalika kuma da naman dabbobi kayan dabbobi ko kamar tinkiya lago da sauransu a rage daga na barka da wahaka
yawwa mala awal da fatan ka lafiya a rasa haka amin
to madalla abinda nake tambayan ka daidai wannan lokaci shine ya aka yi yanzu kowa ke yadda cewa duka yake masarufi sun yi tsada musamman naman shanu kayanan tumaki kamar tinkiya akuya da rago sannan kuma da naman kaji ya aka yi aka ganin kamar cewa kuna tsawala mutane farashi
ba tsawala mutane farashi nake yi ba wato ita kasuwa ta sai ta yanayin ta ne sai ita kasuwa da man ba ta raga ba duk lokacin da ka samu abu da sauki kai ga ya kamata ka rangwama in ka same kuma da tsada dole ka jama'a masu sayo su ma su yi hakuri amma mu muna samun matsala sosai a gun masu sayo yana su kuma sayar mana ba sa ganin haka wannan ya kamata kuma su ma aka musu buga su gwamnati ta tsawwala musu wajen rabono da shauran su yanzu aka sai uku dabbobi daga arewa ana kawo su suna biya rabono abin da ya kama saniya da raguna kaji kan anan ake fudda su
to ya farashin da kuke samu a wajen wannan suke sayar da su kamar nawa kuke sayan lago guda daya ko tinkiya ko kuma saniya ko kaza
batun saniya ita ma ba ta da farashi kamar ni da bana shiga kasuwar shanu ina siyan nama ne a gun wanda suke yankawa batun raguna kuma a zahiri ni yanzu ina sayan raguna ne a yanayin da na ga ba ta yi min kyau inda ba ta yi min kyau ina siyan ta a yanayin ta daga abin da ya kama sefa jeka 70 jeka 80 jeka 50 ina siyan dabba ita ce da mafi karanci inda ya kai san yanka za ka yi don ka samu amfani batun kaji kuma su ma ba su da farashi yau a ce mana jeka 200 ko ba a ce jeka 300 ko ba a ce mana jeka 200 da dala 50 kaga su ma masaya akwai lokacin da muka sai da kaji da ka uku kudan muna sayan sa a jaka 200 kaga amfani din dai ba yawa ita kaza dai sai da ta masa albarka kuma duk kasuwa ma albarka take su
wani gina za ku yi wa gwamnati wajen ganin cewa sun sauka muku wannan tsawalawa da ake muku na kuma rabon
eh mu kiran da za a yi wa gwamnati aka tsawo in aka rangwanta mu wanda muke sai a wajen su ma za mu samu rangwami dan su suke kuka da rabono masu kiwon kaji kuma suna kukan abincin dabbobinsu yana tsada sannan kuma masu 11 kaji su ma suna samun kananan matsaloli abin da ya fuskanci mutanen 11 kuma da suke ciwon suna samun matsala na datti ana zuwa ana samun su idan kuma a samun su idan kuma iya da amfani sannan da idan abin da za a ci ya kamata a killace shi a tsaftace shi a sa magani a gurin da dabbobin nan suke bacci saboda kashin kaji illa ne wannan a tsawwala musu don su gyara ba don su tsawwala mana ba abu ne mai kyau
to yanzu magana na karshe ya kusumomin ka wani kira za ka musu wajen ganin cewa wasu tutuba wajen ganin cewa ku ne masu musu tsada
ku da muke musu tsada a takaice kaman ni ina dan musu bayani ni a matsayina da ike tare da jama'a na nake ganin nake gidan mutum ya zo ya ce ya fa abu ya dawwala ba idan ni hakuri dukan mu wani ya ji ni wani kuma ya ta ihu wanda ya ji ni mun daidaita wanda bai ji ni kuma ya ce to ni dai haka nake cewa dan na same da tsada in yayi maka kasiya in bai maka ba dan alhamdu gari da yawa dan haka ita amfani sana'a da yawa kenan in ka ga wani gube ma baka yi gaje wani gube in kuma ka gane gaskiya ne ka tsaya inda ka gani kasiya dan tsakanin mai siya da mai sayarwa ya kamata a samu daidaito dan wa ya kamata mu tausaya wa juna ku tausaya mana da ku ke zuwa kuke siya gumu ba mu tausaya mu da kuke samu wani gumu kudin ku kuke ba ku abin da muke da shi
mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
shirin BOE Hausa kasuwa akai mikilone kasuwa kasuwa a gasashen ya take kasuwa
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
wana ina ma kan ku da wannan lokacin sunana Reverend Annani Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria zan karfafa miyo cikin littafin Korintiyawa ta farko sura 15 aya 58 yana cewa don haka ya yan wana kaunatattu ku tsaya a fe kun kuna himmatuwa da aikin Ubangiji domin ku kun san famar da kuke yi saboda Ubangiji ba banza take ba ina son magana cewa ka karfafa abubuwan da ke faruwa yau a duniya irin ababen da muke fuskanta yau a duniya yana kiran mu ne domin mu karfafa Yesu ya riga muna alƙawari ya da mun karfafa kowane irin jaraba kowane irin gode zo mana za mu zama masu nasara yau muna da mutane da ba su san darajar rai na dan adam ba muna da mutane suna ganin ran dan adam bai da wani tamani bai da wani amfani suna kashe rayuka muna ganin mutane wanda suna tasarwa suna kona gidaje suna yin ababen marasa kyau kai a matsayinka nan mai bi Isa Almasihu ka karfafa kiya matsayin cikin hisar mai bi sanwa sun ci karfafa domin wata rana akwai albarka lada yana zuwa miki domin haka ina son karfafa ka a wannan ranar ina son karfafa ki a wannan ranar kada ka yadda zuciyarka ya karaya kada ki yadda zuciyarka ya karaya mu karfafa domin wata rana za mu tsaya gaban Ubangiji mu karɓi sakamako Allah nan da muke bauta mishi ba zai yashe mu ba ba zai kyale mu ba shi yasa kowane abu da ya zo wurin mu muna iya tsayawa domin mu samu karfafa daga wurin Ubangiji to haka ina son gaya maka kai da kake nan Najeriya kai da kake nan Afrika da duniya gabaki daya cewa mu karfafa a cikin kowane irin abu da muke fuskanta jaraba ta kowane din tashi hankali yake zuwa mana mu karfafa rana yana zuwa wannan zai zama labari rana yana zuwa kuma zamu zama masu nasara gaban Isa Almasihu to maka dan uwana da yarwa tana cewa a kullum mu karfafa ta haka zaka samu nasara Ubangiji ina gode maka domin wannan kalmarka karba ka ce mu ka yadda kuma rayuwar mu zama kamar na karfafawa zuwa gare ka inda zamu tsaya ko da menene muna fuskanta a gashe kuwa sunan ka zai samu daukaka domin Yesu Kristi mai ceton mu amen
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu magana ne akan habo wato nose bleeding a turanci Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya a Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu saurare barka da wannan lokaci.
To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan habu.
To habu wani jini ne da yake zuba ta hanci a mafi akasarin lokaci ba tare da ya nuna wani alamu ba kafin ya zo din kawai sai dai a ganshi yana zuba. Kuma a mafi yawancin lokaci zaka ga mutum lafiya shi lauka kuma haban ya zo.
Shin me ke kawo habu?
Da bukatar a fahimci yanayin yadda hanci yake lakalla inda jinin ya fi zuba. Akwai wata da'ira wadda hanyoyin jini ne suka yi shi a cikin hancin nan kuma su wannan hanyoyin jini suna dab da dan tantanin da ya rufe shi hancin. Saboda haka koyaya aka samu matsala daga tantanin nan jini yana iya zuba. Kuma mafi yawancin wanda suke samun habu suna samun habu ne saboda idan aka samu ko wani tsagewa na wannan dan tantani da yake saman wannan da'irar hanyoyin jini zai kasance ko dan an shaƙe iska da ta bushe wurin ya bushe ya tsatsage ko kuma majina ta tsatsage mutun yayi kokarin kamar yara masu ciran tasono ko kuma wanda suke da abinda ake cewa allergy sai suka yawan gurza hancin ko wani dalili da yasa zai ji kaikai a hancin watakila ma yana bacci bai sani ba zai gurza wannan inda da'ira take inda kuma wannan hanyoyin jini suna kusa da koya aka taba su za su iya fashewa sai kasance jini ya zuba. Kuma mafi yawancin mutane da suke samun habo wannan dalilai da ya shafi a wannan da'ira wanda a likitanci ake cewa little's area shine dalilin da yasa ake samun habo.
To likita, shin habo alama ce ta wata cuta ko kuma cuta ce mai zaman kanta?
Cututtukan da suka shafi hanci za su iya kawo habo. Misali kari a hanci ko kuma cutar daji da ta shafi hanci ko a buge hancin ko ta hanyar hatsari ko wani dalili wannan zai iya kawo habo. Sannan cututtukan da suke shafar hanyoyin jini za su iya kawo habo. Misali tsananin hawan jini zai iya sa saboda pressure da take cikin jinin yan kananan hanyoyin jinin nan misali na wannan da'ira ta little's area su farfashe za su iya kawo habo. Kamar wanda yake da ciwon diabetes wanda har ya shafi kananan hanyoyin jini yana iya shafar irin waɗannan hanyoyin jini su ma su samu matsala su samu habo. Wanda suke da matsala da ƙwayoyin halitta na jini wanda suke tsaye da jini idan an samu rauni wato platelet za su iya samun habo. Ko dai ya kasance platelet ba su da yawa sun yi karanci ko kuma a'a suna nan da yawan su amma kuma ba sa aiki yadda ya kamata. Sannan masu cututtukan da sinadarai wanda suke tsaye da zubar jini kamar misalin hemophilia da abin da ya shafi irin waɗannan za su iya kawo mutum ya samu habo. Wanda suke da wasu cututtuka ma da ga su da a zahiri a nesa suke amma za su iya kawo habo kamar wato misali ciwon hanta saboda idan hanta ta samu matsala yakan iya kasancewa ba za ta iya sana'anta da wasu sinadarai da ake bukata da zai tsaye da jini ba za su iya kawo habo. Sai kuma magunguna da dafi da guba duk za su iya kawo habo musamman misali dafi daga irin su macizai da sauran wasu kwaruruka da sauran su za su iya kawo mutum ya yi habo.
To likita su waye suka fi cin karo da matsalar habo?
Mutanen da hancin su yake saurin bushewa ko sad dalilin inda suke zaune misali wanda suke zaune cikin Sahara saboda iska ce mai zafi kuma busassa tana yawan busar da hanci shi yasa zaka ga wani lokacin idan sun yi rauni suna toshe har hancin su. To a irin wannan wurin yana ƙara hatsarin habo. Sannan wanda yake da dabi'ar sa ya tsaya ko farcen shi ce zai cire majina shi ma yana da hatsarin samun habo sosai. Sannan wanda suke da susar hanci ko saboda suna da wani allergy ko kuma wata dabi'a da zai sa ana yawan gogan hancin nan to suna da ƙarin hatsarin kamuwa da shi wannan cuta ta habo.
To likita, yaya mai fama da matsalar habo ya kamata ya kula da kansa?
To taimakon gaggawa da ya kamata ba mai habo ya danganta ga menene ya kawo habon. Amma idan mafi yawanci irin na wannan ne ko dan an cire majina ko wani abu to abin da ya kamata sai a matse tsakanin yatsu guda biyu sai a matse hancin nan minti 5 zuwa 10 kenan sai mutum ya rinka numfashi ta baki. Bayan tsawon minti 5 zuwa 10 insha Allah jinin nan zai tsaya. Amma maganin shi na ainihi ya danganta ga me ya kawo shi. Idan misali cuta ce da ta shafi hancin ka kenan sai an yi maganin hancin nan. Idan abu ne da ya shafi sinadarai misali na masa wanda ke bukata kafin jini ya tsaya to kaga wannan abu ne da dole sai a asibiti za a yi shi. Idan abu ne da ya shafi misali guba ko dafi shi ma abubuwa ne da ya kamata duk sai a asibiti ya kamata a yi shi.
Shin menene ma illar habo idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
To illar habo ya danganta da matsalar da ta kawo shi. Idan wanda ya faru ne kawai saboda dan matsalar da aka samu ta wurin hanci ko dan fashewar shi tantanin nan ko dan cinje majina ko ta sono to wannan ba lalle ya bada wata matsala ba. Amma haban da ya faru saboda kasancewar wata cuta da ta shafi tsayawar jini ko saboda guba ko wani dafi to wannan zai iya kasancewa ya zo da illa sosai saboda mutum zai iya zubar da jinin da zai iya kawo hatsari ga rayuwa.
Yaya ake gane haban da ya faru saboda wata cuta?
To haban da ya faru ga duk wani wanda yake da wata rashin lafiya da za ta iya kawo habo zai fi sauki a yi tunanin cewar wannan cututtukan su suka kawo haban har sai likita ya tabbatar da cewar ba su suka kawo ba. Saboda idan aka yi tunanin hakanan habo ne na gama gari rayuwar mara lafiyan tana iya shiga cikin hatsari idan aka kauda ido daga waɗancan cututtuka wanda za su iya zama su ne ainihin matsalar. Saboda ka gara a yi tunanin cewar na cutar ne a yi maganin cutar maimakon a watsar da shi a tunanin kawai habo ne na gama garin mutane.
Shin me ke kawo haban nan ga mata masu juna biyu?
Mata masu juna biyu sukan samu habo saboda na daidai jinin jikinsu yawan jinin yana karuwa wato volume kenan yana karuwa saboda haka sai ya zama pressure din da take cikin hanyoyin jinin tana karuwa sai kasance kenan su waɗannan ƴan ƙananan hanyoyin jini idan pressure nan ta karu zai sauke farfashewa sai su samu habo. Sannan kuma sinadarai da turanci ake kira hormones sukan taimaka wurin kawo laushin tantani da sauran wasu bangarorin na jiki wanda yake kara haddasa hatsarin yin habo din a mata masu juna biyu.
To daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da matsalar habo da ma wasu cututtuka baki daya?
Shawara ta ga masu saurare ita ce idan mutum yana yawan samun haban nan da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewa babu wata matsala ce a faɗa mai dalilin da yasa yake samun haban nan da kuma abin da ya kamata yi. Ba kuma habo ba duk kowace cuta ce mutum yake samu da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar mai da shi menene matsalar me ya kawo kuma me ya kamata yi. Idan ba a faɗa ma baka tambaya magana ne na rashin lafiya abin da ya shafi jikinka sai ka tambaya shin wai kai menene ya same ka kuma me zaka iya yi na gujewa matsalolin da ke tattare da wannan ciwo. Allah ya samu dace.
To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.